Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lord Daniya. Kana masu na'uran computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Juma'a 30 ga watan Oktoba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Aliyu Mustafa Sokoto a ba mu kanun labarai.
To malalajin akwai rahoton da ke cewa an kashe mutane sun kai kamar 40 a kasar Syria a wani roka da aka jefa a wata unguwa dake hannun yan tawaye. Wani sabon zaman ɗanɗari ya barke tsakanin Amurka da Iran bayan da Iran din ta cafke wani mutum da yake ɗan ƙasashen biyu ne. Sannan China ta sha kai a gaban kotun duniya a ƙarar da ta shigar da kan Philippines.
To kanun labaran kenan. Za mu faro daga Abuja inda ƴan gudun hijira ke cewa wai an manta da su, amma jami'an ba da agajin gaggawa suka ce ba haka ba ne.
Muna iya ƙoƙari mu ga mun gaɗaɗa musu, muna kula da su.
Ita ko hukumar custom wasu manyan jami'an ta ne suka yi murabus ko me yayi zafi?
Duk wannan yana cikin gyare-gyare da ake yi a custom don neman samu a inganta hukumar custom.
Kana muna dauke da shirin musulunci tushen rayuwa na Usman Ahmed Kabar, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Yawa, barkanku da wuni. Alalace ana kiyasin cewa mutane kamar 40 ne suka rasa rayukansu lokacin da sojojin gwamnatin ƙasar Syria suka harba wani wato roka a cikin wata unguwa da ke ƙarƙashin riƙon 'yan tawaye wanda gwamnatin ƙasar ke adawa da su a can kusa da babban birnin ƙasar na Damascus. Har kuma cewa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Observatory da ke London wacce ta 'yan adawa Syria ce aƙalla mutane 100 suka raunata a lokacin da aka kai shi wannan farmakin akan ita wannan unguwa ta Duma da ke arewa maso gabacin Damascus ɗin. Har zuwa yanzu ita gwamnatin Syria din ba ta ce komai game da wannan farmakin ba, wanda Observatory ta ce ana ci gaba da kai shi. Daman dai an sha gwazawa tsakanin sojojin gwamnati da mayakan 'yan tawaye a can Duma ɗin, ɗaya daga cikin wuraren da ke hannun 'yan tawaye. Kuma sau da yawa mutanen da akan kashe ko a raunata a hare-haren da akan kai a Duma ɗin sukan kasance masu yawa, domin ko a cikin harin da aka kai makamancin wannan a watan Agusta da ya wuce mutane aƙalla 112 suka mutu. Wannan tazomar ta Syria dai baki ɗayanta da aka faro tun shekarar 2011 izuwa yanzu ta janyo asaran mutane, wato rayukan mutanen da aka kashe wanda aka kiyasta sun kai 150,000.
Hukumomin ƙasar Iran sun cafke wani mutum wanda ɗan ƙasashe biyu ne, Iran da Amurka, a lokacin da ya kai ziyara ga danginsa da ke birnin Tehran kamar yadda nan da makonni biyu da suka wuce. Wanda aka cafken Siamak Namazi, shugaban wani kamfanin harkar man fetur ne da ke Dubai, kuma a cewar jaridar Wall Street Journal. Rundunar sojan nan ne ta musamman ta Iran da ake kira Revolutionary Guard ne suka kama shi. Wannan rundunar dai tana ƙarƙashin shugaban addini na Iran ne Ayatollah Ali Khamenei, ba gwamnatin Iran ba. Kana kama Namazi ya faru ne kwanaki kalilan bayan da yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran kan batun makamashi na nuclear ya soma aiki daga ranar 18 ga wannan watan na Oktoba.
To jama'a, muna ba ku labaran nan daga sashen Hausa murar Amurka a Washington DC. China ta sha kai a gaban kotun duniya da ke Hague da ta yanke hukuncin da ya boye ƙasar Philippines gaskiya wasu ita China ɗin, a ƙara da ita Philippines ta shiga tana ƙalubalanta China game da wasu yankuna da tsibirai da ke cikin tekun Sin ta Kudu. Rigimar ana yin ta ne a kan kowace kotu ce ya kamata ta saurari ita wannan ƙara. China ta nace akan cewa maganar a kan batun 'yancin ƙasa ne, batun da China ta ce kotun ta duniya ba ta da hurumin ta saurare shi. Abin da ya sa kuma a yau ma wani jami'in gwamnatin ta Sin ya ce ba sa da niyyar su bayyana a gaban wannan kotu, kuma ko ta yanke hukunci ba za su yi aiki da shi ba. To shi ne yau kotun ta yanke hukuncin cewa lalle tana iya saurin wannan ƙara, kuma abin da yau ita Philippines daɗi amma ya ɓata ran hukumomin ƙasar ta China. Gwamnatin Philippines ta yi marhabin da hukuncin wanda ta ce zai sa a iya kaiwa ga warware ita matsalar. Matsalar dai shi ne cewa China tana ikirarin cewa ɗaukacin duk yankunan da wannan tekun ta mamaye nata ne. To amma su ma ƙasashen Philippines da Brunei da Malaysia da Taiwan da Vietnam su ma suna cewa wasu yankunan tekun mallakarsu ne.
an sako dan kasar England nan na karshe dake tsare a gidan kurkukun nan na Amurka dake kan tsibirin Guantanamo a kasar Cuba. A yau Juma'a ne sakataren harkokin wajen Birtaniya din Philip Hammond ya tabbatar da cewa an sako Shakir Amar wanda asalin sa dan kasar Saudiya ne kuma a yau din ne ake sa ran zai isa England din. Tun shekarar 2002 ne aka tsare shi yake tsare a hannun Amurka a wannan gidan kaso na ba tare da an tuhume shi da wani laifi ba. Kama kuma ba a gabatar da shi gaban kotu ba. An so matsare shi ne dai a kasar Afghanistan a shekarar 2011 bayan da aka zarge shi da cewa ya jagorancin wata kungiyar mayakar Taliban kuma har ya taba saduwa da maudugun Al-Qaeda Osama bin Laden. To amma Amar ya musanta zargin da ya ce Afghanistan da iyalansa da danganta aikinsa da aikin da ba da jin kai ba.
To a gashe ma'aikatan tsaro na Bani Isra'ila sun bindige wani Bafalasini har lahira bayan da ya kai hari da wuka akan wasu daliban Yahuda su biyu a birnin Kudus a yau din nan. An dai warwatsa dambe yan sanda suka zagaye wannan yanki din bayan shi farmakin da aka kai a can gabacin birnin Kudus. Kuma tun ma kafin hakan ta faru an harba wasu Falasina biyu da su ma suka kai makamancin wannan harin da wukake akan yan sandan da aka ajiye bakin aiki suna wato aiki a wani shinge da aka girka a can kusa da birnin Hebron a yammacin kogin Jordan. Wani jami'in yan sandan Israila ya ce an kashe ɗaya daga cikin maharan a raunta ta biyan.
Labaran duniya ke nan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ƴan gudun hijira suka ce an manta da su amma jami'an ba da agajin gaggawa suka ce ba haka bane. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
Na tattauna da wasu ƴan gudun hijira daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya da halin yanzu ke samun mafaka a nan Abuja.
Sunana Pastor Hagai Fleman, gudun hijira ne saboda yanayin da muka samu kamwa a wuraren mu shi yasa mun zo nan.
Sunana Patrick Lazarus daga jihar Borno. Boko Haram sun shiga mana tagari, sun dinga kakkashe mana rayuka da yawa gaskiya da asaran dukiyoyi.
To ku ya kai kuka tafi nan?
Muna fita da dare daidan karfe 2 da mun fita. Sai mun bi wani jeji kawai har an zo an tare mu a hanya ma. Allah ne kawai ya tare mu kawai suna zuba wuta a cikin mu kawai. Sai mun kama hanya zuwa Cameroon har mata na ma a hanya tare.
A nan Abuja akwai sansanonin ƴan gudun hijira a Kuje, Apo, Area 1, Wasa, Daide da ma sauran wurare. Amma duk sansanonin nan ba ɗaya da gwamnati ce ta kafa shi. Su ƴan gudun hijiran ne suka kakkafa da kaninsu. Bisa koken da suke cewa mahukunta sun yi watsi da su. Daraktan hukumar agajin gaggawa na birnin tarayya Abbas Idris ya ce wannan batu ba gaskiya bane.
Muna iya kokari mu ga mun gadada musu, muna kula da su kuma muna jawo sauran kungiyoyi masu zaman kansu da sauran hukumomi suna zuwa suna ba da nasu gudunmawa. Duk waɗannan abubuwa mun kakaga ko ashe muna kula da su.
A ƙauyen Wasa inda wasu ƴan gudun hijiran ke samun mafaka, na lura da wasu mata da ke da juna biyu da kuma alamu ke nuna cewa ba sa samun kulawa irin na jami'an kiwon lafiya. Kasancewar ba su aminta na tattauna da su ba yasa na garzaya karamin asibitin da ke ƙauyen Burum mai makwabtaka da Wasa da kuma ke biyan buƙatun kiwon lafiya na ƙauyukan guda biyu. Gloria Kalo ita ce malamar asibitin da ta rasa bakin aiki.
A wurin immunization rigakafi kaman ba sa sacin da mun yi kaman mun fara musu ne shine an yi musu.
Menene babban matsalan su a wurin?
Zazzabi kaman malaria.
Okay.
Kuma ana kokarin zuwa outreach a wurin especially su Borno people din na can Wasa ba sa zuwa clinic. Okay. Sai an biyo su kafin su zo. To da muna nan masala din kenan suna so a bi su.
To amma kuna bin su din?
An bi su last month da ya wuce. An bi su.
Malamar asibiti Gloria Kalo.
The national anthem.
Wasu yaran ƙanana da ke karatun firamare kenan a sansanin ƴan gudun hijira da ke Wasa ke rera taken Najeriya. Na lura da yaran cikin cinkoso inda suke ɗaukar darasi a wani ginin da ba a kammala shi ba.
Me ya sunan headmaster?
Nathan Daniel.
Ya kake fahimtar karatun nasu?
Karatun nasu dai ya kamata dai za mu koya musu a ɗan abubuwa wanda ya kamata mu koya musu amma dai da wuya.
Su ma suke ɗaukar nauyin karatunsu? Gwamnati ne ko kuma?
Ba gwamnati ne suna ɗaukar nauyin karatunsu ba fa. Mu ne mutanen gida.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka, daga Abuja, Nigeria.
To Allah kyauta a can jihar Kano ko an rufe wata makaranta ce da aka samu ana lalata yara maza ta hanyar lalata da su na tattauna da wakilin sashin Hausa dake birnin Kano din Mahmud Ibrahim Kwari akan wannan batu
yawa tun wato jiya ko shekaran jiya wayo garin jiya aka tashi da wasu bayanai dake cewa an sami rahotanni wasu bata gari suna shiga cikin makarantar nan ko a cikin makarantar dai kuma ana da lalata yara makaranta ce secondary kuma ta boarding ce wato ta kwana ce kuma makaranta ce mai zaman kanta wajen shekara 20 da doriya tana aiki a nan Kano makarantar nan kuma a wani abu mamaki tana daya daga cikin makarantun da ake tinkaho da su a Kano wajen batun tarbiya da ilimin zamani da na addini to kwatsam sai wannan bayanai suka fito to wannan abu ya samu tushe ne daga lokacin da ya daya daga cikin yaran ya yiwa babansa waya cewa ga abin da shine da ya haska masa cewa ga yanayin da suke samun kansu da sauransu
wani irin yanayi
wato wai kamar da daddare ne haka idan dare yayi ana zuwa a kwabe musu stressu wato kayakin da suke jikin su a toshe musu baki da wannan kayayyakin ta yadda ba za su ihu ba aji kuma a nemi lalata su da irin wannan to bincike baba da su iyayen wasu daga cikin iyayen da ne magana da su suka ce an fiwa yaran da aka kai su suna kaman sabbi kusan duk yaran da aka kai shi yana sabo a makarantar abinda kusan ake masa kenan
su ake musu wannan abin suwa ne ke musu daga waje ake shigowa koko nan tsakanin su ne dalibai
abin da yanzu ake cikin bincike kenan sai dai kuma sakamakon bincike ne zai tabbatar da su waye masu zuwa din misali wasu na zargin kaman dalibai ne a cikin su wasu kuma suna ganin kaman haurowa ake shiga makarantar to amma dai abin da ya tabbata shine kaman mahukuntan makarantar sun na da labarin waɗannan al'amura da suke faruwa dan haka dai amma duk da wannan dai bincike ne kawai zai tabbatar da cewa shigowa ake yi a cikin daliban ne su hukumar makaranta suna sanar suke suka bari ko kuma a ba su sani bane da sauransu yanzu dai bincike ne dama ƴan sanda sun fara nasu tun kamar shekaran jiya ko a wayewa garin jiya ita kuma da yammacin nan gwamnatin jihar Kano ta kafa wani kwamiti bayan ta ba da sanarwa cewa a lalle go a rufe wannan makaranta ma baki daya a kwashe dalibanta ta kafa kwamitin bincike a karkashin kulawar Professor Abubakar Mustafa tsohon shugaban jami'ar Maiduguri
ita ko hukumar custom na Najeriya wasu manyan jami'anta ne suka yi murabus ciki har da waɗanda suka fi girman mukami su biyar ga dai Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Manyan jami'an custom su 34 ne suka sauka daga aiki domin ba da damar ga ci gaba da sauye-sauye da gyare-gyaren da hukumar take yi domin inganta ayyukanta. Biyar dai daga cikin mayan mataimakan shugaban hukumar custom din ne suka aje aiki a radin kansu. Yayin da sauran kuma ka'ida ce ta haukansu na cewar duk wanda ya rage wa ƙasa da shekara ɗaya wajibi ne ya sauka aiki nan take domin ba da damar hukumar ta ci gaba da aiwatar da manufofin sauye-sauye da gyare-gyare da aka tsara yi domin inganta aikin. Ga dai ƙarin bayanin da kakakin hukumar custom ta Najeriya Mr. Joseph Atta yake min a tattauna da ni da shi a Abuja.
To, a takaice dai dukkansu jami'a da wannan abu ya shafa yawan su 34. A cikin 34 nan muna da matamakin shi shugaban custom wato kenan Deputy Comptroller General guda biyar. su wayannan dai su suka rubuto da kansu suka sanar ba hukuma akan niyan su su retire kuma retirement kuma ya shafe assistant controller general guda uku sai kuma controllerli kuma guda 26 duk wannan yana cikin gyare-gyare da ake yi a custom don neman samun a inganta hukumar custom.
To amma baka ganin cewa wannan umurnin da aka bayar na cewa duk wanda shekara daya ya rage masa zuwa kasa kamar an tilasta shi ne ya aje aiki ba wai don a radin kasa ko don yana son ya aje aikin bane ya aje?
To ka san aikin custom in har Allah ya baka dama har ka kai a matsayin controller zuwa sama to kai kana gani godiya ga Allah ka kai matsayi da komai na iya faruwa to ka kuma san ba yanda za a iya a samu gyare-gyare in ba yi motsi ba to motsi da gyare-gyare da ake yi a gidan custom ta kawo kenan don dai a samu a inganta hukumar custom ta ba Najeriya abinda suke so.
To amma baka ganin kuma kamar sauke yawan mutane har 34 a lokaci daya zai rage kamar yawan kwararru da masu taimakawa gurin ayyukan hukuma daya.
To ka san custom tana da mutane kusa da 20,000 ka kusance won in ka cire 34 a cikin yawan mutane da sun kusa 20,000 ka san da idan Allah wannan ba zai kawo wani cikas ga aikin customer.
Kuma kana ganin wannan ba zai sanya tsoro a zukatan ku kananan ma'aikata da masu tasowa ba cewar ko kai nisa kana iya kafin ka dire aikin ka a ce ka sauka?
To ka san irin wannan ba kullun ake yin ta ba sai da dalilin yi kuma in an gani yin hakan za ta ingata ma'aikatan kafin gwamnati.
To yanzu me ake fatar zai faru da yake an sauke wa'annan mutane sama da 34 ta fuskar ingantawa da karfafa aiki na hukumar custom da kuma taimakawa kudaden shiga su karu a Najeriya?
Kamar yadda na gaya maka gyare-gyare ake yi kuma duk gyara da ake yi niyyarsa da fatan gyaran shi ne dai a samu karuwan kudi ga asusun gwamnati kuma a samu a kawo wasu wanda matasa wanda za su kara kima ga aiki. Kuma muna gani da idan Allah karshen wannan gyare-gyare zai zo ma abu ne mai kyau ga kasar Najeriya.
Kakakin hukumar custom kenan Mr. Joseph Atta yake tattauna da ni a Abuja dangane da saukar da waɗansu manyan jami'an hukumar custom ta Najeriya suka yi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma yanzu muna agogo ce karfe 11:18. Ga shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jilalu wal ikrami Allah shi kace da
musulunci tushen rayuwa
kazar da bata da nono.
Mai sauraro barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Idan ba a manta ba, a makonnin da suka gabata mun ta kawo magana akan aikin haji wanda muka dinga dauko abubuwan da malamai suka faɗa game da ra'ayoyi na addini akan jifan shedan da makamantansu. Nasiru Adamu Elhikaya, wakilin muryar Amurka wanda ya samu zuwa kasa mai tsarkin, ya ta aiko mana da abubuwa iri-iri wanda suka hada da hira da malamai. A cikin tsarbar da ya dinga hada mana, ga abu na ƙarshe da ya aiko mana, ya sami wani shehin malami da ake kira Malam Yusuf Abubakar Suru, wanda shine shugaban kwamitin da'awa na aikin haji na bana a jihar Kebbi, wanda yewa Nasirun bayani game da yadda suka yi ta jan hankali da kuma yin wa'azi tare da fadakar da alhazan bana, wanda ya hada da ita kanta ibadar ta aikin haji da kuma yadda ake yin ta da abin da ya kamata su yi. Malam Bismillah.
Shi aikin haji koyaushe yana buƙatar dama malamai da suke fadakar da alhazai. Shin kamar abana wani wadi ko kuma in ce wani maudu'i kuka fi ɗauka ne wajen yi wa alhazai wa'azi?
To gaskiya da'awar da malamai suka yi a bana tana da bambanci da sauran shekarun da suka gabata, saboda bana banda karantarwa akan aikin hajjin shi kanshi da abubuwan da mahajjici ke bukata don hajjin shi ya zama karɓaɓɓe wurin Allah, kuma mun ba da ƙarfi wurin jawo hankalin alhazai wurin kyawawan ɗabi'u yadda za su tafi zozo da sauran alhazai na duniya. Saboda mun lura daga cikin wuraren da ake samun matsaloli, sai ka iske alhaji kam ya yi aiki mai kyau, amma rashin kyakkyawan mu'amala tsakanin da sauran alhazzai yan uwan shi sai ya zama ya bata mishi aikin haji. Wani zaka iske shi da saurin hushi, wani zaka iske shi da rashin hakuri, wanda kuma bayan da za a yi mutum ya samu haji mabrur in bai da hakuri, domin aikin ibada hajjin gaba ɗaya ya tattaru akan hakuri. To gaskiya committee da'awa na bana mun ba da muhimmanci wurin abin da ya shafi mu'amala kyawawan ɗabi'u, yaya alhaji zai zauna da sauran yan uwansa, yaya alhaji zai zauna da shugabanninsa na aikin haji. Don lokaci wurin rashin kyakkyawan mu'amala da shugabannin aikin haji sai zama ya bata ma mafi yawan alhazai aikin hajjin su. To alhamdulillah gaskiya bana mun dauki matakai akan wannan. Kusan duk sanda muka yi wa'azi bayan mun karantar da aikin hajjin shi kansa, kuma muna karantar da mu'amala ya alhaji ya kamata ya mu'amala ya zama mai da'a mai biyayya, domin wannan duka yana karkashin karantarwa addinin musulunci. Don addinin musulunci addini ne wanda komai ya kunsa. So gaskiya kusan kowane gehe wa'azin aikin hajjin mu na bana mun taba, kuma wannan ina da kyakkyawan zato cewa shi ya taimaka wurin bamu wannan nasarar da muka samu, saboda an samu alhazanmu masu tsafta, an same su masu biyayya, an same su masu da'a, an same su masu kiyaye dokokin ita Saudiya kanta, domin yana cikin abin da muke bada karfi ga wa'azinmu. Banda ka hake doka Allah sai ka hake doka, domin aikin haji dokoki biyu ake tafiya da su. Akwai dokokin Allah wanda ya kunshi ibadar, akwai dokokin ita kanta kasar da ka zo aikin hajjin, tana da nata dokoki. To in baka hake dokokin su ba, kaga duka ba za a yi daidai ba. Don haka sai ka hake duka, a hake na Allah kuma a hake na kasar dokokin ita kasar Saudiya da kuma dokokin ita kasar mu Najeriya.
Kuma ni babban darasi da malamai bana suka fara zantawa a kai na cewa yawanci alazan Najeriya ana zaunar da su ne a Muzdalifa ba wai a yankin mu na ba, har akai barazana to in haka ne za a madina zama a wajen. Shin a tsari irin na aikin haji akwai laruri na cewa za a iya zama a wajen kuma mutum ya zauna tunda ba yadda iya hajinsa zai iya zama karbabe?
To abinda dai yake rubuce a littafai na shari'a shi zaman mina wajibi ne cikin wajiban aikin haji, amma maganar za a zauna ko ba za a zauna ba, wannan ba zan iya yanke hukunci akan sa ba, don matsala ce ta hukuma da hukuma. Wannan ya danganta da abinda su hukumominmu na Najeriya, tunda muna da shugabanni kuma da su ake tattaunawa da hukumomin Saudiya. Wannan ya danganta da abinda suka tattauna, wanda natijar da maslahar da aka samu, tunda ba a kai ƙarshen tattaunawa ba. Ya ina za a aje ɗan Najeriya a gaba, me za a yi a gaba, wannan sai mu jira tattaunawar. Yadda za a tattauna shi zai ba da sakamakon abinda zai kasance. To wannan shi yasa sai mu ga abinda ya kamata shi ne mu ƙara tashi tsaye, domin a ci gaba da kiran mutane su fahimci haka, a ci gaba da jawo hankalinsu, sannan su sani zaman Makka ba kamar zaman Najeriya ba ne. Makka tana da haƙƙi, wanda duk wanda ya zauna Makka sai ya kiyaye waɗannan haƙƙoƙi, wanda idan bai kiyaye su ba to ƙarshe kahin ya barta sai ya wa kanshi ɓanna. To wannan shi ne maƙasudin da muka ga, don ko an gama aikin haji zama bai cin muna ba, lallai dole mu tashi tsaye a ci gaba da faɗakar da alhazanmu da ma mazauna nan waɗanda a tare da alhazanmu, domin akwai gidaje, akwai alhazan wasu jihohi waɗanda suna tare da wasu mazauna nan, wanda kuma suna cuɗanya da su. To in ba a yi ƙoƙari an ka tabbatar da su, an ka tsaye da su akan karantarwa addini ba, to kahin su bannan wasunsu da yawa sun yi hasara aikin hajjin su. To wannan yasa gaskiya alhamdulillah muka ɗau wannan mataki.
To hirar Nasiru Adamu El-Hikaya kenan da Yusuf Abubakar Suru, shugaban kwamitin da'awa na aikin hajin bana na jihar Kebbi, wanda ya magana akan yadda aka koyar da alhazai akan aikin hajin bana. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin Musulunci Tushen Rayuwa na wannan mako. Sai kuma wani satin in Allah ya kai mu za mu sake wayoyowa. A madadin wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya da kuma Malam Yusuf Abubakar Suru, sai kuma wanda ya haɗa mana sauti kamar yadda aka ji shi, Chubahiro Dodone, sai kuma ni Usman Kabara da na gabatar nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam.
Ka zare da ba ta da nono, Allah shi ka ci da ɗiyanta, tun da mun shaida ba ka da laifin komai.
Kuma Allah, yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Bari mu fara da sakon Ukasha Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya, wanda ya ce hababu ko lasaraki ciki da gaskiya ai uka bata huda shi, da haka ya kamata ka je kotun da'ar maikata ka wanke kanka mana in ka san baka da laifi. To shugabannin Afirka, ya kamata ku yi mulki da adalci ga al'ummar ku. In kuma kun ki, to PDP Najeriya ta ishe ku ishara gani yadda ta sha kai a hannun al'ummar Najeriya, sako daga Safara'u Haƙila zamani almajira malumfashi. Sai kuma sakon Ali Ibrahim Sharif wanda ce taron da shugabannin Afirka ke yi a ƙasar India, Allah ya sa yayi tasiri wajen haɓaka tattalin arziki a nahiyar mu. Duba da yadda talauci, rashin aikin yi da ma tarin matsaloli suka yi wa nahiyar mu katutu. Muna jajantawa ƴan uwa da iyalan marigayi dan takarar gwamnan jihar Plateau garkashin jam'iyyar PDP. Allah ya baiwa iyalansa hakuri na wannan rashi. Sako daga Muhammad Mai Kamiya Oje Kwatas Gombe. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari. Ya kamata ya maida ma'aikatan kananan hukumomi waɗanda gwamnatin da ta shuɗe ta kora aiki kamar da ya alƙawari a lokacin yakin neman zaben sa. Sako daga Zangon Daura. Shi kuma Yahuza Sahabi dan da kamba cewaye Allah ya sa zaman da kasashe 15 za su yi akan rikicin kasar Syria ya zama sanadiyar kawo ƙarshen rikicin kasar baki daya. Muna taya Rutumi Ameci murna zama sabon ministan tarayya Abuja, Nigeria. Allah ya taya shi riko yayi masa jagora akan ayyukan da ya sa gaban sa amin. Sako daga Usaina matar Alhaji Umar Fore Bagashuwa. Da ƙarshe sai sakon Ciro Mai Turare Dinjiya jihar Damagaram Niger, shugaban majalisar Inkai Adalci Mafadi na garin Dinjiya. Wanda yace salamu alaikum muryar Amurka, a gaskiya salon jagorancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana burge ni. Fatan mu dai Allah ya sa zaman shekara ta 2016 mu samu shugaba irin sa a ƙasar mu Niger, amin.
To madallah kafin mu karkare ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Lalace ana kiyasin cewa mutane kamar 40 ne suka mutu a lokacin da sojojin gwamnatin kasar Sham wato Syria suka harba wani roka a wata unguwa da ke karkashin riƙon ƴan tawayen da ke fama da adawa da gwamnatin kasar. Kuma abin ya faru ne a kusa da birnin wato babban birnin kasar na Damascus. A cewar kungiyar kare haƙƙin al'adama ta Observatory ta ƴan adawa Syria, akalla mutane 100 kuma suka raunana lokacin da aka yi wannan harin akan wannan unguwa da ake kira Duma, wacce dama an saba kai hada-hada a cikinta kuma akan kashe mutane da yawa. Hukumomin ƙasar Iran kuma sun cafke wani mutum wanda aka ce ainihin ɗan ƙasashe biyu ne, ita Iran ɗin da kuma Amurka, lokacin da ya je ya kai ziyara ga danginsa da ke can birnin Tehran na Iran kamar makonni biyu da suka wuce. Wanda aka kama Siyamak Namazi, shugaban wani kamfanin harkar man fetur ne da ke Dubai, kuma a cewar jaridar Wall Street Journal, rundunar sojan nan ta musamman ta Iran da ake kira Revolutionary Guard su ne suka cafke shi. Rundunar dai ba ƙarƙashin gwamnati take ba, tana ƙarƙashin shugaban addinin Iran ne Ayatollah Ali Khamenei. Sannan mun ga muku cewa China ta sha kunya da kuma kai a gaban kotun duniya da ke Hague, wacce ta yanke hukuncin cewa ita kotun tana da wato hurumi na tasari ƙarar da ƙasar Philippines ta shigar a kan China ɗin, tana ƙalubalanta ta a kan mallaka wasu tsibirai da ke cikin tekun Sin. An sako ɗan ƙasar Ingila na ƙarshe wanda ke tsare a gidan kurkukun Amurka da ke tsibirin Guantanamo Bay a ƙasar Cuba. Ya juma'a ne sakataren harkokin wajen Burtaniya Philip Hammond ya tabbatar da cewa ba shakka an sako Shakir Amar wanda asalinsa ɗan ƙasar Saudiya ne.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Amma kafin mu tattara namu, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga ƴan uwa da abokan arzikin marigayi Dr. Umar Sulu Garkiɗa, tsohon kwamishinan ƴan sanda wanda ya rasu jiya. Allah ya ji kansa ya ƙara hankurin wannan rashin. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya taimaka min wajen gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu Al Santos. Ni Lada Ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka domin jin Halima da tawagarta da za su gabatar da shirin yau da gobe.